Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 29 ga watan Maris a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Au Talata Turkiya na karbar bakuncin wani zaman sasantawa kan mamayar da Russia ta yi Ukraine. Dakarun Koreya ta Kudu sun ce nau'in makami mai cin dogon zango da Koreya ta Arewa ta harba a makon da ya gabata iri ɗaya ne da wani makami mai linzami da ta harba a shekarar 2017. Kotun Kolin Ƙasar Honduras ta amince da miƙa tsohon shugaban ƙasar Juan Orlando Hernandez ga Amurka don ya fuskanci tuhuma kan zargin safarar miyagun ƙwayoyi.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ana ci gaba da samun ƙarin bayanai game da harin da ƴan ta'adda suka kai akan wani jirgin ƙasa wanda ya taso daga Abuja zuwa Kaduna da yammacin jiya Litinin. Harin da rahotanni ke cewa wasu sun rasa ransu. Bayan haka za ku ji cewa rundunar tsaron Najeriya ta ce jiragen yakin ta sun hallaka wasu ƴan fashin daji a jihar Katsina tare da kubutar da wasu mutane da aka yi garkuwa da su. Ga abinda wani dan yanki ke cewa game da batun.
Kasan su ƴan ta'addan nan sun riga sun yi ƙarfi sosai, wato sun raina mutane kuma kamar ma sun raina hukuma. Su ƴan ta'addan ne suka shirye walima su ya kai junan su a kamar hukumar ta dan Musa. To jirgi yana shawagi na jami'an tsaro suka halbi wannan jirgin. To wannan harbi suka yi ta yi tunzura su jami'an tsaro suka sako shiri nan take suka zo suka rar daga wannan tare na ƴan ta'adda gaba ɗayan su.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba, sannan kuma za ku ji cewa ƴan kasuwa a jamhuriyar Niger sun yi barazanar shiga yajin aiki rana Alhamis saboda da jan kafar da ake yi akan batun sassauta harajin kayan abinci yayin da ake kusanta azumin watan Ramadan. Kamar yadda muka saba a kowace rana Asabar, yau ma wato a kowace rana Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballa haka ce shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum. A yau Talata Turkiya na karɓar bakuncin wani zaman sasantawa kan mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Hakan na faruwa ne yayin da rahotanni ke nuni da cewa dakarun Ukraine sun kwato wasu ƙarin garuruwa daga sojojin Russia waɗanda suke fuskantar cikas a ƙoƙarin kutsawar da suke yi saboda jajircewa da mayakan Ukraine suka yi na hana su sakat. Yayin wani jawabi da ya yi ta kafar talabijin ga masu shiga tsakani daga ɓangarorin Russia da Ukraine. Gaban tattaunawar wacce za a yi a birnin Istanbul, shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce ya rage ga ɓangarorin biyu su cimma matsayin da za ta kawo ƙarshen wannan al'amari wanda ya kwatanta a matsayin abin takaici. A cikin masu sasantawar a ɓangaren Rasha hadda hamshakin mai kuɗin nan Roman Abramovich, wanda ya yi fama da rashin lafiya saboda zargin saka masa guba da aka yi, da kuma wasu manyan mambobin tawagar Ukraine biyu. Yayin da yake tsokaci kan zaman sasantawar, ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya faɗa a kafar talabijin cewa abubuwan da za a mai da hankali a kansu su ne yadda za a gudanar da ayyukan jin kai da kuma yadda za a cimma matsayin tsagaita wuta. Dakarun Koreya ta Kudu sun ce nau'in makami mai cin dogon zango da Koreya ta Arewa ta harba a makon da ya gabata iri ɗaya ne da wani makami da ta harba a shekarar 2017. Tana mai cewa ba sabon makami mai linzami ba ne da ke iya ratsa nahiya kamar yadda take ikirari. Makamin da ta yi amfani da shi a ranar 24 ga watan Maris wani nau'i ne na makamin da ake kira Hwasong 15 ICBM. Ba wancan babban Hwasong 17 ICBM ba ne kamar yadda kakakin dakarun Koreya ta Kudu ya faɗa wa VOA a yau Talata. Sai dai ko da ƙaramin makamin ƙasar ta Koreya ta Arewa ta gudu harbawa, hakan na nufin ta samu fasahar inganta shi. Hukumomin Japan da na Koreya ta Kudu sun ce makamin mai linzami ya yi dogon tafiya kuma ya yi tashin da ya haura na dukkan makamai masu linzami da ta taɓa harbawa a baya. A makon da ya gabata, gidan talabijin ɗin ƙasar ta Koreya ta Arewa ya saki wani hoton bidiyon shugaban ƙasar Kim Jong-un yana ba da umarnin gwajin makamin wanda ya yi ikirarin sabon nau'in makami mai linzami ne. Kotun Kolin Ƙasar Honduras ta amince da miƙa tsohon shugaban ƙasar Juan Orlando Hernandez ga Amurka don ya fuskanci tuhuma kan zargin safarar miyagun ƙwayoyi. Kakakin kotun a jiya Litinin ya tabbatar da cewa kotun mai alƙalai 15 ta ki amincewa da daukaka karar da hanan da zai a gabanta dan kaucewa iza kiyarsa zuwa Amurka. A watan Fabrairu aka kama Hernandez a gidansa dake Tegucigalpa babban birnin kasar ta Honduras inda aka kakkaba masa mari da rigar kare harbin bindiga. Wasiƙar da Amurka ta tura kasar don mika Hernandez ta ce tun daga shekarar 2004 tsohon shugaban na Honduras ya bari ana shiga da tantan na Hoda Iblis daga Venezuela da Colombia inda aka ratsa da su ta Honduras aka shiga da su Amurka tare da samawa masu safarin miyagun kwayoyin kariya yayin da su kuma suka rika biyan sa miliyoyin daloli a matsayin cin hanci. Labaran nan zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotannin mu. A jiya Litinin ne ƴan bindiga suka kai harin bom akan wani jirgin kasa dake kan hanyar zuwa Kaduna daga Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A halin yanzu dai ana ci gaba da samun ƙarin bayanai game da harin da aka ce wasu sun rasa rayukansu da yawa kuma sun jakkata wasu kuma ba a san inda suke ba. Wakilin muryar Amurka Sani Shaibu Malamfashi ya aika mana da ƙarin bayani.
Yanzu dai babu takibin alƙalmar da za a iya cewa adadin waɗanda suka rasu ne ko kuma waɗanda suka jikkata kwanciya a asibiti. Da yake asibitin na sojoji ne a kai su wasu kuma suna asibitin San Jeral kuma duk irin inda za ka je wannan don samun bayanai a game da irin wannan hali babu wanda zai iya tanka maka. Sai dai kuma wani abu na nan take cewa a lokacin da isa tasha ɗin na iske wata dattijiya tana kuka na ganta cikin damuwa. Madam menene sunanki?
Kina sunana mun kace. Me ka ho yaro ne ya fice a jirgi?
Yau shi jiya.
Jiya.
Har yanzu ba ganshi ba. Shi ha. Waya ba?
Me shi ba? Wani ya kira mu station tun jiya yace wayan shi.
Eh.
Ya fija wayan shi yana hannun shi. Mu zo station. Tun da safe yau mun zo station ba mu ganshi ba kira shi waya yana zuwa har yanzu bai zo ba. Staff ne anan.
Allah ya ke. Allah kuma ya sa a ganshi. Allah ya kara miki hakuri ko? Bayan ta ne kuma sai ne ka tsari da wani wanda yake cikin jirgin wanda kuma duk ga rauni a fuskar shi, hanci da hannu da kuma gwiwarsa. Wanda yake bayanin yadda Allah ya kwace shi bayan yana cikin waɗanda aka sanya su a cikin motoci aka tafi da su kafin ya shahada ya kunan bakin wake ya rungumi ɗaya daga cikin waɗanda suke tare da su suka fada cikin wata gida.
Wannan kada ku ne eh sun kada mun janni har sun tafi da ni nayi nisa mun kai ya kai tafiyan kaman daga nan zuwa Mararaban Jos. To sai Allah ya ce mu kin sun sa ni a wata bus sai na fadu. Amma wasu sun hau bus wasu ba su hau bus saboda sun raba mu a hanya wasu da sai gaba sai suka ce si right ba mota a wurin mun ga mota ba. Amma mu da muke ita gefe akwai mota. So sai Allah ya ce mu kin ni ya kubutar da ni sai na fadu daga cikin mota.
Ba wanda ya biyo ka?
Akwai wani na rike ma wani wuya sai muka fadu tare.
A cikin su?
Eh a cikin barayin. Saboda ya zo na akan injini kuma ina kan seat. Kuma muna kan window. To da Allah ya ce mu kin da na mamaye shi na shan giya. Sai na idan ya ce mu in sha tun da ya ga baki na ya bushe. Sai nace a ba zan sha ba. To ko sai na mamaye shi sai muka fada cikin gada. To da Allah ya ce mu kin da na tashi idan na ga fada gadan sai na tashi na fara gudu cikin daji. Sai Allah ya ce mu kin na je har inda sojoji suke.
Okay.
Dan ina jin tun gurin around 11 nake gudu a daji ba mun.
11 na dare?
10, 10 zuwa 11 na dare nake gudu a daji har sai gurin karfe 1 ko 2 nazo na ga wasu doji a gurin. Saboda nayi tafiya min tsawo. Allah ya taimake mu.
To Allah ya kiyaye.
To amin.
Shigowa suka yi muku cikin jirgin ko ko da aka tsaya da jirgin ne kuka?
Da suka sa explosive abu. Sai jirgin ya tashi da jirgin. To mu ta rabu mu sai ya sauka kasa ya kwanta. Ya so ya kwanta. Sai suka shigo suna ta harbe-harbe. Dan ina cikin toilet ma suka fasa toilet din suka fito da ni. Tun a cikin jirgin ma suke ta harbe mutane. Sun har kashe mutane a takalla ko a hanya ne riga ta ma sai da na cire na rufe wata mata sun harbe ta. Sannan suka harbi wani tsoho a baya shi ma ba zai iya tafiya ba. To sun dai harbi mutane a cikin jirgin nan taragoma dai sun harbi mutane sun kai mutum kaman 5 a cikin taragoma. To amma ni dai Allah ya ce mukin na koya toilet suka fasa toilet din da karfi suka fito da ni. To Allah ya ce mukin ni banda ba gaban wahala sai na fito.
Akwai kuma ɗaya daga cikin shugabanni na masu tsaftace cikin wannan jirgin yayi bayani.
Ɗaya daga cikin ma'aikata na an harbe ta ta riga ta mutu uku daga cikin su kuma har yanzu mun neme su bamu san a inda suke ba yanzu. Yana roƙon gwamnati ta taimake mu ta sada jami'an tsaro a binciko mana kuma ta taimake mu da jami'an tsaro kasa ta zauna lafiya cikin hukuncin Ubangiji.
Sarshe Amlin fashin mure Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Sani Shaibu Malumfashi da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Wata gobara da ta tashi a unguwar Silimiri dake cikin garin Maiduguri a jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya. Ta laƙuma wani sansani da ƴan gudun hijira ke zaune a ciki. Kamar da za ku ji a wannan rahoto da Haruna Dodobi ya aika mana daga Maiduguri.
An je samu tashin wannan gobarayen da misalin karfe 1:30 na rana wanda ya kona gidaje fiye da 100 da kuma wasu dabbobinsu sai dai ba a rasa rai ba. Na yi tattaki zuwa wannan sansani inda wata kungiya mai zaman kanta ta gina masu irin rumfuna nan na leda amma duguta ya lamushe su sai filin Allah ta'ala kawai. Waɗannan mutane dai wanda wannan itla'i ya shafa dukkaninsu na zaune ne a filin Allah ta'ala ga dan sanyi da ake fama da shi da rashin muhalli da abin da za a sa baka wanda hakan ya kai su ga gwamnatin jihar ta masu hannu da shuni da su yiwa Allah su zo gare su don taimaka masu da abin da za su sa a bakan da kuma inda za su bake da su da 'ya'yansu ga dai abin da wasu suke cewa.
Manzo Umara,
kamar yanzu wani hali kuke
ya kai akalla daki
a ga su ƴan gudun hijira ne ko
mu gudun hijira ne a cikin wannan
kamfanin
mu yawanci akwai na kan daga local government, akwai na Benishek, akwai na Damboa, akwai dai da sauransu. Muna so a taimake mu akan abinci wanda ya kona kurmus kayan mu duka ya kone gaba daya da na yara da na mata da namiji duka kayan mu ya kone, abincin mu ma ya kone, trust ya kare duka mu inda zamu kwana babu wadansu a waje muka kwana
daga filin wurin fili ne
haka fili ne haka a fili muke yanzu haka tun jiya daga zuwa yau ba inda zamu shiga sai dai ikon Allah. Muna neman taimako da yali na guda biyu da sarkina da yara na 20 ba biyu
dukan ku a waje
ne dukan mu a waje ne muke kwana ba mu da abin da zamu ci ma ba mu da halin da zamu samu gurin kwana ni kaina ga shi zafin rana da wuta da muka kashe ido na yana ciwo yanzu haka muke ciki
fati abba
fati abba to kuna daga cikin wannan kam din
Silimiri
na mu gashi ku ta kona muku kayan ku da kayan abincin ku
gaba daya
da gidan ku gurin kusan fili ne ko
eh fili ne gaba daya ya kone mun ba komai a wajen mu ba ta bar ba
kuno na cikin gidan naku
goma 21
akwai aure da aka rasa ma
ya babu
ba
rai ba babu rai
ba ko ne ciwo haka
sai dabbobi sai da kayan mu da gidan mu ne eh ha wallahi babu wallahi sai a mun ta mai ko wallahi
wasu yan gudun hijira kenan ke kira ga gwamnati ta taiwa Allah ta kawo musu dauki kamar da irin halin da suka shiga da gobarar sallama shi sansanin nasu ga baki daya. Haruna Dodobi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Rundunar tsaron Najeriya ta ce jiragen yakinta sun hallaka wasu 'yan fashin daji a karamar hukumar Dan Musa da ke jihar Katsina inda suka kubutar da mutane fiye da 50 da 'yan bindigar suka yi garkuwa da su. Wannan na zuwa ne a yayin da wasu ke jefa ayar tambaya akan yanayin tsaro a Najeriya. Ga rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana.
The air component carried out air interdiction at Ngwar Adam village in Dan Musa local government area of Katsina state.
Daraktan cibiyar tattara bayanai akan arangamar da dakarun Najeriya ke yi a sassa daban-daban na kasar. Major General Bennett Onyako ke karin bayani akan wani mummunan farmaki da dakarun rundunar operation hadarin daji da ke yake da 'yan bindigar arewa maso yammacin kasar suka kaiwa wasu gungun 'yan fashin daji ta sama. General Onyako ya ce wasu jiragen leken asirin sojoji sun gano dandazon 'yan bindiga daɗi a ƙauyen unguwar fada da ke karamar kumar Dan Musa a jihar Katsina inda suke gudanar da wani taro da wasu manyan jagorori da kwamandojinsu. Take kuma aka tura jiragen yaƙi inda suka bude masa wuta kuma suka halaka da dama daga cikin su. A cikin waɗanda aka kashe din har da Malam Sule wanda shakiki ne ga jagoran ƴan ta'addan nan mai suna Larde Dushima. Kana ji daga yakin sun kuma sake kai ƙarin wani farmaki akan ƙalin wani sasanin ƴan ta'addan a Magaba inda nan ma aka shake wasu ƙarin ƴan fashin dajin. An kuma kame ƴan fashin daji guda 7 a raye. Yayin kuma da aka kubutar da mutane 56 da aka sace sannan aka kwato ƙarin makamai.
56 civilians were rescued. And we recover some arms and ammunition.
Bashir Dan Musa, dan asalin yankin da jiragen yakin suka kai wannan farmaki ne ga kuma karin bayanin da ya min.
Abin da ya faru kasan su ƴan ta'addan nan sun riga sun yi ƙarfi sosai, wato sun raina mutane kuma kamar ma sun raina hukuma. Su ƴan ta'addan ne suka shirye walima su yaka junan su a wani ƙauye da ake ce ma Gurdan Kwando a ƙaramin hukumar mu ta Dan Musa. To lokacin da aka shirye wannan walima sun taru sosai dukkan su yaka junan su ƴan ta'adda. To jirgi yana shawagi na jami'an tsaro suka halga wannan jirgin suka yi kamar halbi su biyu. To wannan halbi da suka yi sai tunzura su jami'an tsaro suka sako shiri nan take suka zo suka rarrabe daga wannan tare na ƴan ta'adda gaba ɗayan su suka kakkabe su. Wannan abun gaskiya ne kuma shi nasara wajen kashe ƴan ta'adda nan baki ɗayan su kuma sun jigita wasu.
To sai dai kuma wannan duka fa na zuwa ne a daidai lokacin da ƴan ta'addan ke ƙara firgita jihar Kaduna inda ko a daren jiya sai da suka kai wani mummunan farmaki akan jirgin ƙasan da ya tashi daga nan Abuja zuwa Kaduna. Abun ma kenan da ya sa wasu ke aza ayar tambayar cewar shin ko anya shanin tsaro a Najeriya na inganta kuwa? Dr. Faruk Bibi Faruk babban malami ne a Jami'ar Abuja.
Hukumomin tsaron Najeriya wanda an kafa su saboda Najeriya, an dauki ma'aikatan su aiki saboda Najeriya, hurumin su na tsarin mulkin kasa da kuma duk wata doka da take tare da su shine su kare kasar Najeriya. Su fito suna bayani akan cewa ai wani bangare na Najeriya an samu nasara, bayan kuma wani bangare na Najeriya yana cikin ara samun matsala.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. A jamhuriyar Niger, ƴan kasuwa sun yi barazanar rufe kasuwanni da shagunan kan titi a Jiba Alhamis da nufin nuna rashin jin daɗin su game da jan kafar da ake fuskanta wajen so mazartar da matakin sassauta harajin kayan abinci kamar yadda Prime Minister kasar yayi alkawari a yayin wata ganawa da shugabannin ƴan kasuwa a ranar 19 ga watan Maris, inda suka tattauna akan hanyoyin magance matsalolin da ke haddasa tsadar kayan masarufi. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mana Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
A rapport avec les autorités du Bénin, ils ont accepté que les bateaux à destination du Niger.
Prime Minister Uhumudu Muhammadu kenan a yayin da yake yi wa shugabannin ƴan kasuwa almishir a game da matakan da gwamnatin Niger ta dauka da nufin shafe musu hawaye sakamakon tarin matsalolin da suke dauka a matsayin dalilan hauhawar farashin kayan abinci. A wani lokacin da al'ummar musulmi ke shirin fara azumin Ramadan, yana mai cewa gwamnatin sa ta tuntubi hukumomin jamhuriyar Benin domin baiwa jiragen dakon kaya izinin sabke kayan ƴan kasuwar Niger da ke jirge a tashar jirgin ruwan Kotonu. Sannan ya umarci ma'aikatar kuɗin ƙasa da ta haraji su sassauta kuɗaɗen wani harajin da ƴan kasuwa ke biya a can baya. Haka kuma aka ɗauki matakin takaita yawan shingayen bincike akan hanyoyin zirga-zirga, baya ga wasu muhimman matakan da aka ɗauka akan matsalolin da ƴan kasuwa suka koka akan su, inda a ƙarshe aka ɗora nauyin zartar da waɗannan matakai a wuyan wani kwamitin haɗin gwiwa.
For example, a kitan yame turale a zandar gunure patri da sense control.
To sai dai kwanaki 10 bayan haka har yanzu ba wani sauyin da aka samu a aikace, in ji shugaban kungiyar ƴan kasuwar da ke shigo da kaya daga waje Alhashi Sani Shekarau.
An ka ce in ka zasu shigo daga baya ana rage mutane wani abu. To akwai kayan da watakila ma ba su shigo ba to ba, ko suna bisa hanya ko za kenan ƙarshen da sai bayan ma azumi a gansu kenan talakkan Niger bai amfani da shi ba. Yanzu muna da kwana 10 muna jira ba wanda ke muna uku. Mun taɓa yi musu letter yanzu na uku kenan ba su taɓa kira mu ba. Ya ce wajen mai da sukari da garin fulawa ana ragewa. Inda an danya ta gaskiya a lokacin mariga ya canja sai da ya kira duk abin da ke gidan mu cikin mangazojin mu aka ce za a maida mutane kudin nasu. To ba kudi an ka maida ba takarda ce aka yi, in ka kawo kaya daga baya sai a hajja sai da abin ya kare haka nan.
Sabon tsarin biyan kudaden harashin TVA ta hanyar amfani da na'ura wato facture certificate na daga cikin abubuwan da gwamnatin ta ce ta dauki matakin sassauci a kan su. To amma a cewar kungiyoyin ƴan kasuwa soke wannan tsari ita ce hanya mafi a'ala a gare su, saboda haka ne suka yi barazanar an rufe kasuwanni a ranar Alhamis din da ke tafai.
Za mu tsaye da kasuwancin mu nan garin Yamai duk gaba daya. Za mu rufe shaguna muna fatar han mai keke na karta soya. Da an jaye mashin din nan. Mutanen mu da ke aika mana kaya daga waje. Sasa aiko mana kaya yanzu duka kaya nan da masu zuwa Niger sai dai mayyan ƴan kasuwar da sun yi oda babu inda za su kai sai sun kawo Niger.
Wannan shine karo na biyu da ƴan kasuwar Niger ke shiga yajin aiki akan waɗannan matsaloli masu nasaba da biyan diyoyin ƙasa saboda acewar su tarnaki ne ga ci gaban harkokin kasuwanci a wani lokacin da duniya ke fama da kalubale da dama cikin su har da matsalolin tsaro da illolin canjin yanayi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman Mana Barma, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma Allah ne da kuma.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Sayin da kwanaki kaɗan ya rage a fara azumin watan Ramadan, shirin noma tushen arziki na wannan makon zai yi duba ne akan farashin kayayyakin abinci a ƙasashen Ghana da Kamaru. Kada na ja ku da nisa, bari mu je ga wakilinmu na Kumasi Hamza Adam wanda yake waya babbar kasuwar Kumasi domin jin farashin kayayyaki daga bakin 'yan kasuwa.
Sunana Fatih, ina sai da kujiya da shinkafa kayan awu awu. Da shinkafan nan sai da muna sai ruwan shi 130 amma yanzu an kara yanzu 150 haka muke aunawa. Ke da sai 130 muke sai ruwa
130
amma yanzu 150 muke aunawa. Don ma kawuna shi haka ba bai kai amma ko kawuna shi haka nan ma kafin ya kara ma kudin ma bai kai don kayan nan kullun ana karawa.
Yanzu kayan yayi tsada kwarai balle masara da bujiyanga kullu ana karawa.
Duba masara da farko nawa kuke sai daya wato kwataku daya?
Da ma she mu muna sai shi 3 million yanzu wai 5 million. 5 million ga kudin lori ga wurin nika ka kai wurin nika wan baki aje kuri ba ba su nikawa.
Na fahimta an ka kai gidan malkade kenan.
An kuka nika kuka zo kawuna bai kai saboda kudin lori duka ya karu kai ya zo hakan bujiya haka nan bujiya ma na sa kuri a somin bujiya an kara kudin kullu ana karawa.
Za mu duba da farko sai na kuke sayar da ainihin gadan wato bujiya ke
farko muna sai shi 5 million 6 million yanzu 8 million daga wurin ga kudin lori ga bagan na jarawa kafin ki jara ki sayar duka bai kai kudin da zama aikin mu da mun bari ya ma aikin kan baka ya kabar shi sam kai
dai. Sunana mami na kayan aure aure daga Babu Station yanzu wake nan yanzu hakan gaba Niger da muke sai 6 million yau sun ce muna kuma wai 7.5 sakaran jira saba yau Monday kuma da muka zo kuma wa sun 8 million yanzu ba mu san yadda zamu yi da kayan ba kai magana wai sai faya wadanganga kuma na ajirangani
gwamma kenan
gwamma kenan shi ajirangani muke zuwa mu dauko
ku nawa ne na gwamma
buhun nan dai yanzu kaman 4.5 Nka zo danga kuma ce tashi kan ga 4.9.
To ga nan nazo a shago da dai ake sayar da kayan haɗa shayi kama daga Lepton da kuma madara na gongoni. Za mu ji ko ya farashin wato waɗannan kayayyaki suke.
Na na Hadiza, ina sayar da Lepton da sikiri, milk, nido, kama ID milk. Da dai ana sayar shi kaman 800
carton guda ke.
Yanzu kuma ya koma 1.1. Ana cire guda 6 digits. Kwaya daya kaneshin kuma na cewa kwaya daya 4 cedis duka an kara
sai da farko nawa ake sayarwa
shi muna sai shi 3 cedis shi kaneshin
to carton din fa
carton shi 62 cedis
yanzu shuga kuma nawa ne
yanzu 4 million
sai farko nawa ake sayarwa
sai farko muna sai 2.2 million 5 cedis 2 million 10 cedis amma yanzu muna sai shi 4 million ana auna konko guda 4 cedis 50 pesos duka muna kare kai.
Hamza Adam sashin Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana.
Toma Dalla, yanzu kuma bari mu leka kasar Kamaru inda wakilin Muhammad Bashir Ladan ya jiyo mana farashin kayayyaki a babbar kasuwar Yaounde.
Jibril, me zaka iya gaya mana kan tsadar rayuwa da ake ci gaba da ita a nan kasar Kamaru a yanzu haka, gashi kuma azumi ya gabato, ya kudaden abubuwa suka kasance?
Assalamu alaikum ɗan uwa. Ni dai dan kasuwa ne, abin da zan faɗa kan kayan abinci gaskiya sai a hankali. Dauka kaman shekara baya biyun da ya wuce, abu kaman fulawa da dai kun shi jaka 16 ne shi fara Kamaru, amma yanzu haka kam jaka 25 a wani gurin ma jaka 26 sai fan Kamaru.
Mun kuma ketara gurin Malam Ibrahim Musa, wannan da ke amfani da fulawa da mai da kuma kanto a kowace rana wurin yin kayayyakin abinci wanda aka fi kira a nan Kamaru da sunan makala. Shi kuwa ga abin da shi ma ya faɗa mana.
Eh to, gaskiya kan batun tsadan rayuwa muna wahala, saboda watanni uku da suka shige kan muna sayan fulawa a jaka 17, amma yau fulawa ta haura har jaka 25. Kun ga haka nan kuma mu ba za mu iya ce za mu ƙara farashi akan abin kasuwan ba, saboda in mun yi haka ɗan kasuwa juya mana baya za su.
Alal haƙiƙa, tsadar rayuwa bayyananniyar abu ce a nan Kamaru, musamman kuma waɗanda suke sayar da nama wato mahauta a nan haka, su ma mun same su a nasu layin, kowannensu na kuka irin nasa. Sun nuna mana cewa
don mana labushe shafi effect
ya ce shanu da suke tsayada a jika 350 ko 300 sun zama yanzu ana sayar musu da saniya daya a jika 450 ko jika 500 na kudin sefa. Batun saya a kilo kuma yayin da su suka zo suna sayarwa ne kowa a yadda ya ga dama. A wurin su alal misali, nama ana sayar da wanda ba kashi kilo jika 3, mai kashi kuma jika 2 da
800.
Muhammad Bashir Ladan daga Yaounde na VOA Hausa a kasar Kamaru.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, don Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Julia Discretion da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
A gaida Muhammad Baballe Hafiz, yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Bari mu fara da sakon sardaunan kwallon Misau da haradin Muhammad Kaka Misau. Ya ce, assalamu alaikum VOA Hausa, ku bani dama in yi tsokaci akan yadda tsadar rayuwa ta zamo matsala a ƙasata Najeriya, duba da yadda muka sako watan azumi muraran muna kira da masu hannu da shuni su yi tufkar hanci don samawa talakawa ta goma shin yin azumi. Wallahi ɗaukacin talakawa ba su da abin da za su ci a wannan lokacin, balle kuma an shiga azumi. Allah sarki talaka, zulumin safe daban na dare daban, Allah ya kawo sauki. Sai sako na gaba ya ce, ina jajantawa al'ummar da ke cikin jirgin ƙasan da 'yan bindiga suka kai musu hari a kan hanyarsu ta zuwa Kaduna daga Abuja. Waɗanda suka mutu Allah ya ji kansu, waɗanda suka ji rauni Allah ya ba su lafiya, waɗanda kuma aka yi garkuwa da su Allah ya kubutar da su cikin ƙoshin lafiya. To, gwamnatin Najeriya, wannan lamari ta rashin tsaro dai kullum lamarin sai ƙaruwa yake, amma kun kasa ɗaukan mataki, ba da himma akan yawaita addu'o'i kamar na zamanin marigayi sani Abacha, tunda an samu rauni. Ina shawartar talakawa a duƙufa da yin addu'o'i ko Allah zai tausaya mana. Sako daga sakataren kasuwar Gashuwa, Buba Megoro. Sai sakonmu na ƙarshe ya ce, zuwa ga VOA Hausa, hakika ziyarar da 'yan takarar shugaban ƙasar Najeriya na jam'iyyar PDP suka kai wa takararsu Alhaji Atiku Abubakar don su cimma matsaya, hakan ya yi daidai. Sako daga ɗan Budam Shani.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can an jima da daddare za ku sake jin madauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Julie Leather's Creation wadda ta hada shirin da injiniyanmu Mr. Vasco, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.